لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya kawo wannan dare na talata 22 ga watan sha'ban hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1447 wanda ya yi daidai da 10 ga watan 2026 dan ci gaba da darasi na Riyadhus Salihin, wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 68 wanda shi ne ya zo ƙarshen babi wanda yake magana a kan haƙuri. A yau za mu ci gaba a kan babi wanda yake magana a kan haƙuri. Al-Imam an-Nawawi ya aje wannan babi da ulwan babu sidiki, wannan babi ne wanda zai yi bayani a kan gaskiya. As-sidiku, abinda ake ce ma gaskiya shi ne in wajen ɓangaren labari ne ya zamana in aka labarta abu ya zamo daidai da yanda yake a waƙiƙi. In aka ce wane ya tashi, wannan sunan shi labari, to in aka kalle shi ɗin aga ya tashi. Amma in aka ce wane ya tashi sai aka kalle shi sai aka ga yana zaune, to labari ya zama ƙarya. Don haka mutafaqatul khabari lil waqi'i shi ake cewa as-sidq, gaskiya. Gaskiyar nan kashi-kashi ce, akwai gaskiya wajen maganganu, akwai gaskiya wajen aiki, akwai gaskiya wajen hali. Ya zama da abinda mutum zai labarta ko ya yi magana da shi ya zama da daidai ne, wannan gaskiya wajen maganganu kenan. Ya zama da abinda kake nunawa na aiki ya zama na ko za ka yi ya zama na ya yi daidai da abinda shari'a ta yarda da shi, wannan ana sa shi cikin gaskiya wajen aikata aiki. Sannan akwai as-sidqu fil ahwal, ya zama na abinda za ka yi ɗin ka yi shi don Allah madaukakin sarki. Gaskiya ita ce ke kai ga dukkan alkhairi kamar yadda hadisi zai zo, kuma ƙarya ita ke kai ga dukkan sharri da wuta kamar yadda hadisi zai bayyana. Don haka Al-Imam an-Nawawi ya buɗe shi wannan babi da faɗan shi faɗan Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين. الله يتي يا قوة أنك كي إيماني اتقوا الله كثورة الله كتياي الله وقولوا مع الصادقين كزمو تارد ما سكسكيا. ونن قصة أبي ko kuma Ka'ab ibn Malik wanda ta gabata ta nuna mu haka. Wa qala ta'ala was-sadiqina was-sadiqati, da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata. A ƙarshe da Allah ya tashi sai ya ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima innal muslimina wal muslimati والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Wannan sifofi ne wanda Allah ya ambata su, ya ce ya masu tanadina ya fiya da kuma lada wadda take mai girma. Kenan wasadiqina masu gaskiya maza, wasadiqati masu gaskiya mata sun shiga ciki. Wa qala ta'ala falau sadaqullaha lakana khayran lahum, da dai sun ma Allah gaskiya lakana khayran lahum, da ya fi zama alkhairi gare su. Wannan aya haƙiƙa ta taƙaice dukkan komai. Falau sadaqullah fa iza azama al-amru falau sadaqullah lakana khayran lahum, da za su ma Allah gaskiya da zai zamo alkhairi gare su. Duk matsala da duniya take fama da ita a yanzu, to ɗayan abubuwa guda biyu ne, ko dai rishin gaskiya ko kuma kama ƙarya hannu biyu. In ka ga mutum da addini lalatacce, to ya bar gaskiya tsakanin shi da Allah, ya bar gaskiya tsakanin shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Haka cikin sha'anin duniya, in kaga mutum zai yi abin da bai kamata ba, ya bar gaskiya tsakanin shi da Allah, ya bar gaskiya tsakanin shi da ma'aiki, rubbama ya bar gaskiya tsakanin shi da bayin Allah. Duk abin da ka gani ya faru mai kyau, an ji daɗin shi, sanadiyyar shi gaskiya ne. Duk abin da kaga ya faru wanda ba mai kyau ba, ba a ji daɗin shi ba, sanadiyyar shi rishin gaskiya ne. Wajen komi, in ka zo wajen aqida, ina aka samu munafikai? Na ka ce ka yi imani kuma zuciyarka tana kunshe da wani abin da ba imani ne ba. Wajen biyayya, wa ka bi ga abin da Allah ya ce a yi, ka bi wani abu daban. Wajen komi za ka zo ka tanta, in ka ga an samu dacewa da daidaito gaskiya aka yi, in kuma aka samu rishin dacewa da daidaito an saki gaskiya. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, an ibn Mas'ud inji al-Imam an-Nawawi an annabi sallallahu alaihi wasallama qala, daga ma'aikin Allah ya ce, inna sidqa yahdi ila bir, ita gaskiya tana shiryar da mutane zuwa aiki mai kyau, shine albirr. Wa innal birra yahdi ila aljanna, shi kuma aiki mai kyau yana shiryar da mutane zuwa aljanna. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqa, mutum zai yi ta gaskiya har gaskiyar ta zaman mai ciki, har a rubuta shi mai gaskiya a wajen Allah. Wa innal kadhiba, lalle ita ƙarya, yahdi ila al-fujur, yana shiryarwa zuwa lalaci. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, shi kuma lalaci yana shiryar da mutum zuwa wuta. Wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba inda Allah kadhaba, mutum zai rinka yin ƙarya ya ci gaba ya zarce da yin ƙarya, hatta yuktaba inda Allah kadhaba, har a rubuta shi maƙaryaci a wajen Allah madaukakin sarki. Wannan hadisi ya nuna mana kenan yin gaskiya shi da ke shiryar da mutum zuwa aljanna, kuma rike ƙarya shi ke shiryar da mutum zuwa wuta. Rike gaskiya tsakaninka da Allah, rike gaskiya tsakaninka da bayin Allah. yin kariya tsakaninka da Allah, yin kariya tsakaninka da bayin Allah. Gaskiya za ta kai mutum aljanna, kariya za ta kai mutum wuta. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake tarbiyyar da sahabban shi a kan rike gaskiya. Annabi ne ya ga wata mace tana son ta kama yaro, sai take nuna mashi zo in baka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, me kike son ki bashi? Tace, ina son in bashi dabino ne. Annabi ya ce, wallahi law lam tu'tihi kutibat alayki kibba. Dabinon nan da kika ce za ki bashi, in ba ki bashi ba, za a rubuta maki ƙarya. Don haka suka rayu masu gaskiya. Mutum ba zai buɗe baki ya faɗa abin da ba shi ba ne. Sun san nauyi na ƙarya. Ƙarya yana daga cikin laifuka wanda suke manya-manya, kaba irin duno. Mutum ya gayi abin da ba shi ba ne. Allah ya ce, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Laifi da zunubi ya girmama a wajen Allah, ya zama na kun faɗi abin da ba ku aikatawa. Kenan wannan ya nuna ƙarya yana daga cikin manya-manyan laifuka. To in ya zama na ƙarya kuma ba ta tsaya cikin majalisi ba, wanda mutum zai yi ƙarya cikin ɗan lokaci kaɗan, wannan ƙarya ta haɗa duniya. To wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ba lalatacce, ba mutumin banza kamar mutumin da zai zo ya yi ƙarya, ƙaryan nan tashi ta zo ta cike duniya gaba ɗaya. Yanzu halin da muke kenan, saboda gaugawa da aka samu ta al’amurra, wanda saƙo yanzu zai zo ya haɗa duniya cikin ɗan lokaci kaɗan. In ƙarya ka rubuta yanzu, kana bugawa za ta cike duniya cikin segon da guda. Kuma aje a rinka yaɗa ƙaryan nan, to ba lalatacce wanda zai yi irin haka. Don haka riƙe gaskiya abu ne wanda yake mai muhimmanci, kuma yin ƙarya abu ne wanda yake mugun abu. To balle in ƙaryar ta zamo za ta yaɗu, to balle in ƙaryar ta zamo za ka raba ma wani abin da bai ji bai gani ba, ya yi kaza ko ya ce kaza ko ya aikata kaza, ba ka da tabbas. Wani lokaci wannan ƙarya ta zamo sanadiyyar kashe wani, sanadiyyar cutar da wani, sanadiyyar raba wani da aikin shi, ko wani abin da ya kama da haka. To wannan mugun abin ƙarya yana ƙara lunkuwa gwargwadon yadda ita wannan ƙarya ta cutar da shi wannan musulmi. Al-Thani an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ابن ابي طالب قال حفظت من رسول الله daga jikan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallama, dan gidan Fatima, wanda muna jin da Al-Hasan wal Husayn, wanda annabi yace sune shugabannin samari na aljanna. Al-Hasan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan minbari, Hasan ya zo, annabi ya ce kaza, ya ɗauke shi ya ce kaza wannan ɗanawa shugaba ne, yana yiwa Allah maɗaukakin sarki ya shirya tsakanin manya-manyan jama'a na musulmi wanda za su zamo cikin yaƙi sanadiyyar shi. Kuma haka aka yi, yaƙi wanda ya faru tsakanin Muawiya da baban shi wannan Al-Hasan Ali ibn Abi Talib, lokacin da aka kashe Ali ibn Abi Talib kenan mutane sun ma Al-Hasan mubaya'a wata shida kadai yayi ya bar Muawiya wannan shugabanci saboda ya je wajen ayyaki ya ga cewa in za a ci gaba da wannan yaki to zai zamo za a halaka rayuka da yawa daga nan aka samu jittuwa ta wani lokaci me yasa ba mu jin ambatan Al-Hasan wajen yan Shi'a amma muna jin ambatan Al-Husayni a wajen su alhali hadithai wanda suka zo wajen yaban Al-Hasan sun fi yawa akan Al-Husayni kaji inna ibni hadha sayyid wannan ga Hasan yazo bai zo ga Husaini ba to amma kai ka ce annabi jika guda gare shi wanda suka fito ta hanyar Al-Hasan ba a ma cika ba su kula ba a wajen Shi'a alhali fadla wadda ta zo ta wajen Al-Hasan wadda nassi yazo da ita ta fi yawa akan fadla wadda ta zo wajen Al-Husayn tare da dukkan su jikokin annabi ne dukkan su suna da daraja dukkan su shuwagabanni ne na samari na aljanna to amma so da yawa mutane suke ganin wasu sanadiyya saboda yanzu Iraq tana ɗaya daga cikin waɗanda ke daga at-tashayyu'a suna cewa Al-Husaynin nan ya auri Farisiyya kenan ɗaya ne daga cikin sanadiyya abinda yasa suke karkata wajen Al-Husayn da jikokin shi Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu ya rasu ko dai 49 ko kuma hijira na 50 shi ke magana ya ce hafizu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama cikin abinda na haddace daga ma'aikina haddace faɗan shi da'ama yaribuka ila ma la yaribuka bar abinda kake shakka cikin shi zuwa abinda baka shakka cikin shi fa inna sidqa tumanina dan ita gaskiya natsuwa ce wal kadhiba riba ita kuma ƙarya shakka ce da'ama yaribuka ana iya cewa yaribuka haka hadithi ya zo da shi rabahu yaribuhu ana iya cewa yuribuka ya zama rubai kenan ai abinda ke sa ka cikin shakka abinda kake kokwanto ciki bar shi ka nufi abinda ba ka kokwanto cikin shi wannan jumla wadda annabi ya faɗe ta jumla ce wadda take karantar da mutum sha'ani na addinin shi da sha'ani na duniyar shi mutum in za sha'anin addini ne rike tabbas haka in sha'anin duniya ne rike tabbas na addini wannan ka'ida tana da tasiri wajen watsar da shakka kuma a matsaloli wanda suke sun yi ƙarfi wajen hukunce-hukuncensu wannan dalili ya ce a'a to akwai matsalolin da in suka zo kai malami yaya za kai ka daidaita tsakanin wannan da wancan akwai matsala ba kaɗan ba wasu wajen wasu dalilan to aikatar da wannan da'ama yaribuka ila ma la yaribuka wannan ne zai fidda ka daga cikin abinda kake iya fadawa cikin shi in ka rinjaye da wani dalili akan wani dalili yanzu ku kawo bi matsala ta lamsul aura, mutum ya shafi al'aura, shin yana warware alwala? Hadithai ne guda hadithin ya ce an tambayi annabi wanda ya shafi al'aura alwala ce ta warware? Annabi ya ce innaha bid'atun minka ko bid'atun minka, wannan al'aura taka jiki ne daga cikin jikinka, kamar yadda ba za ka shafi hannunka ka je kai saki arwala ba, haka in ka shafi al'auran jiki ne daga cikin jikinka. Wani hadithin sai ce man massa dakarahu falyatawadda, duk wanda ya shafi al'auran shi to ya je arwala. Magabata daga cikin malamai akwai wanda suka ba'afa wannan hadithin, suka sahaha wannan, wasu suka sahaha wannan, suka ba'afa wannan. A ƙarshe dai bincike ya nuna cewa dukkan hadisan sun inganta, za a iya aiki da su. To in ya zama da sun inganta sai ai kaka. Wannan hadisi ya ce in ka taba al'aura kai arwala, wannan hadisi ya ce gaba ce daga cikin jikinka. Wasu malaman suka ce wannan hadithi wanda ya ce ka yi arwala ya shafe hadithin da ya ce ba za ka yi arwala ba, saboda yana da ziyadatu ilmi. Ai, asali dai ka a ce ka yi arwala. To tunda hadithi ya zo ya ce yi arwala, to wannan akwai ƙarin ilimi cikin wannan hadithi. Saboda in ba a ce ka kai ba, ba ruwanka kai kanka ka san bayin arwala da kai. To tunda ya zo ya ce ka yi arwala, kenan wannan hadithi wanda ya ce ayi arwala akwai ƙarin ilimi a cikin shi, don haka sai a ɗauke shi sai a aje hadithi wanda yake ya ce yanki ne daga cikin jikinka, wannan kenan sai ya shafe wancan. Malamai suka ce to ina masanin tarihi, ina aka san hadithin da ya gabata da hadithin da ya zo baya, balle a ce wani ya shafe wani. Sannan in ma an sani inda annabi ya ce innaha bid'atun minka, ai al'aura yanki ne daga cikin jikinka, suka ce wannan cewa al'aura yanki ne daga cikin jikin mutum illa ce lan tazul, wata sanadiyya ce wadda ba ta taba gushewa, ba lokacin da za ka cewa al'aura ba cikin jikin mutum take ba. To kenan irin wannan hukuncin suka ce ba a shafe shi. Wasu malaman suka ce a'a, da aka ce falyatawadda ana nufin mustahabbi ne, ba dole ba ne. Da aka ce innaha bid'atun minka ana nufin arwala ba warware ba ta yi ba, wasu ma sun tafi haka. Wasu suka ce a'a, in ka taɓa al'aurar da sha'awa ne, kenan ka maida ta kamar ba jiki ne daga cikin jikinka ba. Amma in ba da sha'awa ka taɓa ba, ba ta warware arwala. Malamai sun nemi sasanta tsakanin wannan hadithai. To kana ji wannan nassi ya ja, wannan nassi ya ja, to irin wannan sai ka ɗauki wannan ka'ida sai ka aje. Da amma yaribuka ila ma la yaribuka, bar abinda kake shakka cikin shi zuwa abinda ba ka shakka cikin shi. Nan malamai sun ce halal ne, nan malamai sun ce haram ne, sai aka gigita ka. To sai ka ɗauki abinda in ka yi shi ka tira. Yanzu in ka taɓa al'aura je ka yi arwala, shikenan. Amma kake yin arwala kace na ja yadda innaha bid'atun minka, sai zama na wani waswasi zai rinka zo maka, shakka za ta rinka zo maka. Amma da ka je ka yi arwalan nan shikenan, in ma dai ba dole ba ce arwalan ke dai ka yi. To wannan tafsiri din wannan da'ama yaribuka yana shiga akan matsaloli wanda suke ko dai akwai shakka ciki ko kuma akwai ƙarfin dalili nan da nan, to mai addini sai ya rinja yadda wannan da'ama yaribuka ila ma la yaribuka. Da shi da hadithin faman ittaqa shubuhati faqad istaqra'a li dinihi wa irdihi, duk wanda ya kiyaye shubuhat ya kubutar da addini shi da mutunci shi. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan kuma ina magana akan kuma ka'ida ta usulul fiqh, ka'ida usuliyya fiqhiyya, al-ka'ida al-fiqhiyya tana cewa al-yaqin la yazulu fi shakk. Wannan ka'ida ce tana da muhimmanci. Al-yaqin tabbas la yazulu fi shakk, kaji da'ama ya ribuka, bar abinda yake sa ka shakka zuwa abinda bai sa ka shakka. Akwai wasu ka'idodi wanda malamai sun fito musu dalilansu, aka aje su, ka'idodi ne wanda suna da muhimmanci. Akwai guda biyar manya: dararun yuzalu wa adatun qad hukimat wa kadal mashaqqatu tajlubu at-taysira wa shakku la tarfa bihi mutayaqqanan wal qasd akhlis in aradta ujura al umur bi maqasidiha al yaqin la yazulu bi shakk al mashaqqatu tajlubu at-taysir al dararu yuzalu al 'ada muhakkama. Wannan guda biyar ka'idodi ne masu muhimmanci. Dalili na wannan ka'ida wadda ke cewa al yaqin la yazulu bi shakk, ai tabbas ba ta gushewa da shakka. In kana da tabbas kan wani abu, to shakka da za ta zo maka ba ta gusar da wannan tabbas din da ke gare ka. To wannan ta shiga cikin al'amurra wanda suke masu yawa. Mutum ne ya yi arwala, sai yake shakkan kai wani abu ya hito mana ko wani abu bai hito mana ba wanda ya karya arwala. Arwala dai yana da tabbas gare ta. To wannan shakka da yake ba ta kusar da wannan tabbas nashi. Da'ama ya ribuka ila ma la yaribuka. Mutum ne yake cikin sallah, sai yana shakkan raka'a huɗu ya yi ko uku ya yi, sai ya tsaya kan ukun saboda ita yake da tabbas gare ta, wannan ta huɗun shakka yake. Mutum ne yake shakkan wai na saki matata ko ban saki matata ba. Ha? Al-asli dai cewa matar shi tana nan an ɗaura masa aure da ita, kinan asli bai sake ta. Wannan shakka da yake ta saki ba ta gusar da wannan tabbas na aurensu. Ita ma wannan al-yaqin la yazulu bi shakk, sai ya zamana ya yi sakin, yana shakka sakin na ɗaya ne ko na biyu ne. Al-aslu cewa na ɗaya ne, saboda na biyun nan shakka ne yake yi. To haka adadin raka'o'i, raka'a biyu ne ko uku, wannan hadithi wanda waccan ka'ida ta fito ƙarƙashe shi, shi ake aikatawa. Amma a nan za mu ga madhabi na al-Imam Malik, a nan ya ci karo da hadithi. Madhabi na al-Imam Malik, da ka yi shakka wajen warwarewa arwala kawai ta warware. Wannan shi ne madhabi namu, madhabi na al-Imam Malik. To amma wannan ya ci karo da wannan nassi na hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda annabi an kawo, wani mutum ya kawo kala wajen shi cewa yana jin kawai wani abu ya fito daga cikin shi, cikin dubura, yana cikin sallah. Kowa yana jin haka nan. Kun san me ya kawo haka? Akwai wani shaitan, akwai wani aljani, shi kurum ba abinda aka sa shi yayi sai sama mutane shakka. In wajen shakka ne, in wajen arwala sallah ne, in wajen sallah ne, zai sa ka rinka tunanin raka'a nawa kake, ya ruda maka raka'o'i. In wajen arwala ne, zai rinka wasa da duburan mutum, sai ka dinga jin kawai abu ya fito kuma bai hito ba. Sai annabi ya ce duk wanda ya ji haka la yansarifu, ba zai fita daga sallah ba hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sai in yaji kara ta tusa ko kuma in yaji warinta abinda ake nufi in dai ya tabbatar da fitarta to a wannan lokaci arwala shi ta warware to kaga nan annabi bai yi aiki da cewa shakka wajen warware arwala ba ka tahaqquqihi bai dauke shi haka ba to amma wajen malikiya da kai irin wannan shakkan arwalarka ta faci ita dai wannan fa'ida fa'ida ce wadda take mai girma in yanzu kana da arwala in kai shakkar cewa arwalar ta warware to asli bata warware ba in kuma ka san ka shiga makewaya sai kai shakka shin nayi arwala bayan fitowa ta ko ban yi ba to asli dai makewaya ka shiga wannan yin arwala shakka kake yi kuma ba ta tabbusar da wannan tabbas dake gare ka na cewa ka shiga makewaya fa'ida ce in mutum ya rike ta sai ta hutar da shi daga da yawa daga cikin ababe wanda mutum zai shiga kokonto ya rinka wahala ko kuma ya tasa samun tabbas cikin abin da yake kai shi sai annabi ya ce fa inna sidqa tumanina wal kadhiba riba ita gaskiya akwai nasuwa ciki da kai gaskiya sai ka ji kana jin nasuwa in aka kalle ka sai a ga yanayin ka tsafiye daga inda kai ƙarya sai ka ga mutum ya shiga ya fita daga cikin nasuwa wanda in masu tunani masu hankali suka kalle shi suna iya gane ba ya da gaskiya dan haka ma farasa ta waɗanda suke kula da mai gaskiya ko mara gaskiya kallon idanun shi lokacin da yake magana in ƙarya yake da ka kalle shi zaka gane ƙarya yake zaka ga bai da nasuwa in gaskiya yake zaka ga hankalin shi kwance قوله يريبك هو بفتح الياء يا وضمها كما ذات يريبك ان كتي يريبك اصلي شراب يريب ان كتي يريبك اصلي اراب يريب رباعي ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل الى ما لا تشك فيه ai bar abin da kake shakka wajen halittar shi ka je wajen abin da ba ka shakka wajen halittar shi kun dai ji ba sai wajen halatti ba ko na kaci ko ka sha a'a ta shiga cikin dukkan al'amura wannan ka'ida alhadith al-thalith an abi sufyan sakhr ibn harb radiyallahu anhu daga abu sufyan wanda sunan shi Sakhr ibn Harb wannan Abu Sufyan mutum ne wanda yake sahabin annabi wanda yake da daraja kun san yakin Badar da aka yi ai shi ne ya zo ya wuce da kayan ƴan kasuwa na mutanen Makka annabi an cuce shi a Makka gidansu da gagada da dokiyoyinsu da komi kafin su tarike to kenan ramuwa ya halitta ga annabi an anshe maku gida an koro ku daga inda aka haife ka wani zai zo ya yi kasuwa shi ya nemi kuɗi in ya zo zai bi annabi hijira su ce ai talaka ka zo min wannan kuɗin wajenmu ka same su kuma kuɗin shi ne ba a Aisha kudin ya ce ya yarda ya tafi to yanzu annabi ya yi karfi a madina ya ce bari mu tare cutar da suka mu baya mu ba marama fa mane ta da alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum duk wanda yake tare maku iyaka kuma ku ke tare mashi iyaka irin yanda yake tare maku in ya aishi abun ka aishi naka daidai irin da shi to wannan ne aka yi gaman ka tare Abu Sufyan ya ce ya gaya ma Qurayshawa ya tere shi ne Abu Jahl da wanda ke tare da shi suka ce ai ba haka kawai za mu bar abin ya wuce ba sai mun je Badar mu yanka rahuma a cashi a yi rawa a yi kaɗe-kaɗe don mu lakana musu darasi gobe ko an ce mu Muhammad ya tare mu ba zai tare mu ba to ai can aka kashe shi a fa'ad banu awfin amiran nahahumu anil silmi hatta kana awwala wajibi. Wata kabila ce ta jiro ta bi shugaba wanda an ce ai zaman lafiya, yace a'a ai zaman lafiya, yace a'a. Da aka je wajen yakin farkon wanda ya fadi mace shine, to haka ya kasance gashi Abu Jahal ne wannan lokaci. To Abu Sufyan shine ya tsere da wannan. Abu Sufyan yana da daraja ta daban. Dan haka wanda ke karanta fiqh yayi hankali, wanda ke karanta maganganu na malamai Banu Umayya, Banu Umayya kaji ana zagi ana gayin wani abu, wannan abu ne wanda ya taso daga Shi'a. Abu Sufyan wannan lokacin da aka yi fathu Makka, annabi ya ce wa man dakala baita Abi Sufyan fa huwa ali, duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya aminta. To annabi bai waiwaye abin da aka yi na yaki baya ba lokacin kafin musulunci, ya ba shi wannan daraja da wannan kima. Wai kun san wani abu? Siriki ne na annabi ba. Annabi diyashi yake aure. Diyashi yake aure. Ka san ko kafiri ne ya kamata mu girmama shi irin girmama wanda ya dace da ita. To ya zo ya musulunta, kuma musuluncin shi ya inganta, kuma annabi ya sa gidan shi ma ne mafaka. Dan haka zagin su Banu Umayya ko zagin su Muawiya da su Abu Sufyan wa ba aikin mutumin da Allah ya yi marabo a lahira ba, dan duk wannan zagin da za ka mashi sai ya ɗibi ladar kara da tashin alkiyama. In mutum zai zamo kan aqida ba mai kyau ba, zai zamo kan wani abu wanda yake ba mai kyau ba, in haƙƙin dan adam bai shiga ciki ba yana da sauki. Ka gane? Yanzu mu'tazilawa su zo su ce ba a ganin Allah lahira, wannan tsakanin su da Allah, Allah zai zo ya tambaye su. Su zo su ce abu kaza, su zo su ce abu kaza. Amma kai da za ka zowa kai ɗan Shi'a, baitin bala'in da ke gare ka na aqida, sannan kuma sai ka zo ka zagi Abu Bakar, sai ka zagi Umar, sai ka zagi Aisha, waɗannan suna da haƙƙi a kanka. Ya yi zama mugun abu da wanda matsalar shi tsakanin shi da Allah ne ko? Ina ga yaransu ko 32 ne ko 33 shi Abu Sufyan kenan. To shi ne ya zama na Hiraqul Azim ar-Rum lokacin ya zama na an yi kicibir ga su Ja'far ga kuma shi Abu Sufyan, an da sunan Qurayshawa yana son ya maido su waɗanda suka tafi can ya maido su. Da aka tambaye shi Abu Sufyan, menene wannan Muhammad wanda kake ambatawa yake umarnin ku da shi? Ya kulu ubudullaha wahdahu la sharika. Kala Abu Sufyan, Abu Sufyan ya ce abinda yake ce mamo ubudullaha, ku bauta ma Allah, la tushriku bihi shay'an, ta ku hada Allah da komi a wajen bauta. Watruku ma yaqulu aba'ukum, ku bar abinda mahaifanku ce faɗa na cewa ku je ku bauta ma gumaka. Wa ya'muruna bis salati, kuma annabi yana umarnin ku da sallah, was sidq da gaskiya, wal afaf da kamewa, was sila da sada zumunta. Kaga wannan hadisi shine malaman hadisi ke cewa hadisin da za a karɓan mutum zai karɓe shi yana kafiri, kuma ya bada shi yana musulmi. Lokacin da Abu Sufyan yake faɗan wannan yana kafiri ne, bai musulunta ba. To kaga da malaman hadisi ke shartanta cewa riwaya ta musulmi suka ce lokacin da zai ambata hadisin, amma lokacin karɓa hadisin yana iya zamowa kafiri ne wannan lokacin. Wannan sahabi wanda ya zo ya tarda annabi sallallahu alaihi wasallama, Jubair ibn Mut'im, wanda ya zo ya tarda annabi yana karanta am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am humul musayfirun am lahum sullamun yastami'una fihi فليأتي مستلمهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا تنبيوين ألا كي مصر سوسكي أبو كذا سوسكي أبو كذا سوسكي أبو كذا yace sai naji ka wazuciya ta za ta ke cewa saboda bai da amsa kan wannan tambayoyin to wannan ya zo ya tarda annabi yana sallar maghrib ne shi kuma yana kafiri lokacin kaga ya dauko hadisin yana kafiri ya bada shi yana musulmi kenan wannan hadisi ya nuna mana annabi yana umarnin su da gaskiya shi yasa al-Imam an-Nawawi ya zo da wannan hadisi wal afaq da kamiwa wasila al-hadith ar-rabi' عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد شيوانا أن شكا وجمينين الكنيش شين أبي ثابت أكيتي ماشي كو أبي سعيد كو أبي الوليد شيدي سهل ابن حنيف أكيتي ماشي سحل ابن حنيف شيني وانا اتكباينش وجن بنغرا عين متانسي حنك لي دا ادم متان ادم متان متانسي حنك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ما في يوم عند سكي متوى تكن الأمة تاسنا متوى نيدا ادو ادو bayyanan mutane tsakiyar mutane nan ma mugun abu ne wata mace ana taro a Misra akan yara su rinka shan nono na uwayensu ka a rinka karkata zuwa ga madara sai in ya zama akwai bukatuwa ga a ba su madara wata mai danyen kai da ba ta san me take ba sai ta daga ɗanta ta ce kun ga wannan ban taɓa ba shi madara ba daga nan yaron ya so ne annabi ya ce mafiya yawan wanda ke mutuwa cikin al'umma ta suna mutuwa ne daga ido ba gaira ba saboda yanzu kuna danna da shi sai kaga wani abu ya same ka rasa yaya aka yi annabi ya ce tana sa rakumi cikin tukunya ta sa mutum cikin kabari shi ido yace mutum zai iya hawa sama ya faɗo saboda ai to irin abin da ya samu shi wannan Sahal ibn Hunayf kenan wani ya kalli jikin shi yace ban taɓa ganin kyan jiki irin wannan ba ko mace wadda take sitirce jikinta rana ba ya bugu shi ban taɓa ganin kyan fata irin wannan ba kawai sai ya faɗe so aka zo aka faɗa ma annabi ga abin da ya faru aka ce wa ake tuhuma da wannan aka ce wa na ake tuhuma lokacin ne annabi ya sa aka wankike jikin shi aka zo aka zuba mashi sai ya miƙe yana tafiya cikin mutane وهو بدري مثل بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة في صدق بلغه الله منازل الشهداء هو يقول الله الله كأرزتان الشهادة إن دقستيك قال أنك نولى مكة قسكياتك عننك دا الله قسكياتك عننك دا متعني نن كوروكم الله ذاك يي inda gaske kake Allah yana dibawa ya cika maka burinka kana da manufa da kyau Allah zai cika maka burinka baka da manufa da kyau Allah yana ganin zuciyarka duk wanda ya roki Allah shahada bi sidiqi da gaske ballagahu Allah manazil shahada Allah zai kai shi matsayi na wanda suke shahidai ne ko da bai mutu ba wajen yaki وإن مات على فراشه كودا يا رسول أكل شيء بإيش وانا حديثي كنا نقول لك yin gaskiya tare da Allah wajen komai. Al-Khamis hadithina biyar, an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, daga Abu Hurairah Allah ya kara mashi yarda, yace gaza nabiyyun min al-anbiya salawatullahi wa salamuhu alayhim, wani annabi daga cikin annabawa ya je yaki. Fa qala li qaumihi, sai yace ma mutanen shi, la yattabi'uni rajulun malaka bub'am ra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni biha. Za a tafiya wajen yaki, annabi yace duk wanda ya sani ya mallaki bub'am ra'atin, cikin mace. Al-bub'a ana itlaqin shi ana nufin al'aura ta mace. Wa bi bub'i ahadikum sadaqa, mutum ya mallaki jikin mace kenan ya aure ta. Wa huwa yuridu an yabni biha, bai je ya shiga ɗakin ta ba. To annabin nan yace kai ya bi mi yaki, ango ne bai tara da matar shi ba, za a tafiya yaki. Wannan annabin yace kai ya bi mu, saboda abinda ake so ga mutum mayaki ya zama da kawai in ya fita mutuwa ya tinkara. Amma ya zama da kaje yaki kana tunanan gida, kana tunanan mai kabaro, to annabi yace duk wanda yake ango ne bai shiga da iyalan shi ba, to kai ya bi mu. Nan yace yuridu an yabni biha, saboda duk ango ana yi mashi daki, irin ana yi mashi bukka haka wanda zai ci bantu da matan shi. To dan haka wannan bina'i ake ce mashi. To sai aka ambaci abinda ake yi cikin wannan ginin da sunan ginin. Me yasa ake ce ma bina'i da mace? Saboda ai gina wurin da za su shiga suke yi na wannan al'amarin. To sai aka ambaci abinda ake yin da shi, aka ambaci wurin da ake abin da shi. Amma asalin shi ba bina'i bane, ba gini ne za a zo a yi ba, dan dai suna yin gini dan su shiga da matarsu lokacin da mutum yake ango kenan. Annabi yace duk wanda ke ango ne bai sadu da iyalan shi ba kai ya bi. Wala ahadun bana buyutan wa lam yarfa suqufaha, mutum ne wanda ginin shi ya kai tsawo amma bai ida rufi ba, shi ma kai ya bi. Saboda da ya ji ruga zai yi, ya san akwai gini ya baro baya, kenan yana son ya je ida ginin shi, kai ya zama da ya mutu an kasa wanda zai ida. Wala ahadu ishtara ghanaman aw khalaban, ko mutunan da zai sayi tumaki, aw khalafat, ko raƙuma wanda suke masu ciki. Wa huwa yantaziru auladaha, yana jiran ƴaƴan wannan dabbobin, shi ma kai ya bi mu. Kenan duk dai wanda yake da wani kwaɗayi na duniya, to yayi zaman shi gidansu. Fa ghaza fadana min al-qaryati, sai ya yaƙi wannan garin, sai ya matso wajen wannan alƙarya. Lokacin salatul asri aw qariban min dhalika, lokacin sallar al'asr ko kuma kusan haka. فقال للشمس انك مأموره ونحن مأمور وانا مأمور, yace marana ke Allah ya umarce ki nake tafi ki fadi wuri kaza, to haka ni ma Allah ya umarce ni in yake gare kaza. Allahumma ihdisha alayna, Allah ka dakatar da rana gare mu. Fa ubisat hatta fataha Allahu alayhi, sai aka dakatar da rana sai da ya ci garin da yaki sannan aka saki rana ta wuce fa jama al-ghanaima sai ya tattara riba ta yaki kaya wanda aka samu na kafire ne yaki ganima kenan fa ja'at ya'ni an-nara sai wuta ta zo ni ta akulaha falam taf'amha ada in aka samu ganima wuta ke zuwa ta canye ganima dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa uhillat li al-ghanaim ni aka halitta ma ganima ta yaki wa lam tahill li ahadin qabli ganima bata halitta ba ga wani wanda ba ni ba su na dadin in suka tattaro abinda suka samu wajen yaki sai wuta ta sabko ta kai to ita ba wutar kanta tana bin ikhlasi in ba a samu sata ba sai ta zo ta canye kenan kamar aikin ku ya karbo to sai ga wuta ta zo ta kicin wannan kaya fa qala inna fikum gululan sai wannan annabi yace an yi sata cikin ku akwai wanda suka saci dukiyar ta al'umma gaba daya فليبايعني في كل قبيلة رجل قوة قبيلة أسامو قدا يسا حنش تكن عنونا ييمن مبايعة فلذقت يد رجل بيده لوكة عند أكذو جموة قبيلة ينا أزعنو سعنو ونمتن يليكي غحنش فقال فيكم الغلول سيتتكنكو أقوان ديسا تدوكي الأمة فليبايعني قبيلتك فلذقت يد رجلين او ثلاثه kenan wajen mutum hannun mutum biyu ko uku suka liƙe ga hannun wannan annabi fa qala fikum al-ghulul yace cikin ku akwai sata dukiya ta al-umma fa ja'u bi ra'sin mithli ra's baqratin min al-dhahab sai suka hiddo wani irin katan kai kamar kan sa kamar kan saniya na zinari fa wada'aha yazo ya aje ta faja'ati an-naru fa akalatha sai wuta ta zo ta sabko ta canye fa lam tahill al-ghanaim li ahadin qabla da ganima fa tahallta ba ga wani mutum wanda ba mu ba thumma ahalla Allahu lana al-ghanaim sai Allah ya halitta mu cin riba da yaki shine ganima da لما راى ضعفنا وعجزنا فاحلها لنا لوكتين ده الله يا غراونمو كينا سي الله يا حلتا بو يايا هايدا اكو حديثي غدا سبودا يو زامو دا كتت كرات حديثي نا غبا عن ابي خالد الحكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم ابن حزام يتي مايكن الله ياتي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا مي سيد مي سيدوا سوني البيعان مي سيد مي سيدوا سنا ذا ذاتي ما لم يتفرقا ان بس رب دجونا با فان صدقا وبيدا بورك لهما في بيعهما ان سكاي غسكيا سكا فدا ابن دا يكي سكا بين يند ينين ابن دا زاسو سيدوا يكي بورك لهما في بيعهما za a sa musu albarka a cikin saye da saida musu wa in katama wa kadaba in suka koyi aibi dake cikin abin saidawan suka yi ƙarya muhiqat barakatu bayhi ba sai a shafi albarkar saye da saida musu a gurguje wannan hadisi yana nuna mana khiyarul majlisi suna da zaki abinda ake cewa khiyarul majlisi wajen fuqaha shine in ya zama da mun yi saye da saidawa ana zaune nan to a kowane lokaci ana iya tada wannan saye da saidawa in dai ba mu rabu daga wannan wurin ba in dai ana zaune nan kenan amma in suka rabu kuma shikenan kasuwanci ya zauna wannan shi ake cewa khiyarul majlis al-imam Malik bai ganin haka su wajen malikiya kurum da an rabu da kalima shikenan ka sai da mani na saya shikenan ka bani kudi ka karbi abu an gama to amma ka ji yanda annabi yake ma lam yatafarraqa muddun basu rabu ba kenan in dai ana zanna kana da zabi to wannan yana daga cikin ababe wanda malikiya suka tafi akai wanda yake ya ci karo da shi wannan hadisi wanda za ku ga bayani da raddi wanda al-Imam Ibn al-Qayyim yayi a cikin Ilamul Muwaqqihin Rabbil Alamin akan wannan hadisi fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma bi baiti in ya zama da sun yi gaskiya kuma suka bayyana yanda yanayin abin sai dawai yake to sai Allah ya sa albarka cikin kasuwancin su kenan lokacin da mutum zai zo yayi ƙarya abu ga yanda yake ya faɗa abin da ba shi ba ne sawa'an wajen sifanta shi wannan abin sai da ba ko kuma a aikace abu ne tsoho sai a je a mai gyara a mai kuskure ba wanda yake bai san kan al'amura ba sai ya tsammanin na kirki ne ko ba na kirki ba ne wannan dukkan cikin gishi yake ko kuma abin da yanzu 'yan kasuwa na niyya mai suke in ka zo wajen sayan abu aka gane baka taba sayan shi ba sai a linka maka kudin shi so kaza kai wanda baka sani ba sai ka ce ko ne zan yi rishin dangana ya kamata in sai shi kaza sab ko wannan da zaka yi duk abin da ka taya shi sai sun bige ka to wannan rishin mutunci ne wanda 'yan kasuwa ke tashi da shi wanda bai da kyau sun mamai da mutane yanzu kawan mata in aka gaya maka abu sai ka kasa su uku ko su hudu sannan ka ce ka sayi ka saboda yanda suke linka wato shi ma nau'i ne na gishi faɗa ma mutum daidai 'yan ribar da za ka ci ka hauda ka faɗa ma mutum in yana so sai ya saya in bai saya ya yi gaba gaskiya ita ake so wajen kasuwanci to gishi bai da kyau me yake yi ka iya ka sai da ka iya ka samu din yau sai da wanda samun ne ba shi bane albarka ita ake nema dan haka za ka ga wasu suna samu amma ba ka iya gane suna samu Allah ya cire albarka suna samu kuma abu na zuwa yana tafiyar da abin da suka samu wannan shine rishin albarka to dan haka yin gaskiya da yin bayani shike sa Allah ya sa albarka ga saye da saidawa in ya zama akwai gishi ko ya gaskiya akwai rishin gaskiya da ƙarya balle ma da rantsuwa kuma cikin ƙaryar nan annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka yace ɗan kasuwa su ne lalatattu at-tujjaru humul fujjar suka ce dan ne ma'aiki yace to in suka tashi magana sai su yi ƙarya kuma su zo su rinka rantsuwa kan ƙarya to kun ji dai annabi yace in suka yi gaskiya suka yi bayani sai Allah ya sa albarka a cikin kasuwancin su in suka koya gaskiya al'amari suka yi gishi suka rinka ƙarya muhiqat barakatu baydihima sai a shafe albarka ta saye da saidawa sai ya zamana ko an samu kuɗin a hannu sai wani abu ya zo ya jaye wannan kuɗin ba albarka gare su ita kuma albarka ita ce abin nufi anan ya kamata mu dakata saboda ƙarewar lokaci kuma yau ne zai zama wannan ƙarshen darasi namu na Riyadhus Salihin sai in Allah ya sa muna da rai bayan Ramadan za mu hauda akan abin da muka dakata kai kenan